نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwarmu a wannan majalisi mai albarka masallacin kofar asibitin tarayya FMC na a garin Azarai a jihar Bauchi majalisi da muke karanta littafin Umdatul Ahkam min kalami khairil anam wallafan al-hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala wannan ita ce halka ta 18 a wannan yammaci na Laraba 11 ga watan Jumadal Akhira hijran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yake daidai da 4 ga watan 1 shekara ta 2023 a makon da ya gabata in ba a mance ba mun shiga sabon babi cikin wannan littafi babu siwak babin da ya kunshi hadisai da suke dauke da bayani kan aswaki da kuma falalarsa da muhimmancinsa wannan babi mun karanta hadisi na farko karkashin babin irin Abu Huraira Allah yarda da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli sala ba da dan kar in tsananta wa al ummata ba da na umurce su da yin aswaki a gun kowace sallah ana duk lokacin da aka zo sallah da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umurci al'ummarsa da yin aswaki a duk lokacin da aka zo sallah wannan hadisi mun yi bayanin sa sai muka ce idan Allah ya kawo mu haduwa ta gaba zamu duba darussa da fa'idoji da hadisin ya kunsa wanda malamai suka fitar karkashin hadisi din gabanin mu duba darussa na wannan hadisi wannan magana na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wajibi ba zaka ga ba umurni akai ba kwadaitarwa akai yanzu kamar cikin hadisin nan ai ba umurni annabi ba amma ya kwadaitar kaman ya nuna muhimmancin yin aswaki da falalar yin aswaki a lokacin da aka zo sallah kenan yanzu zamu fahimci cewa yin aswaki a lokacin da aka zo sallah ba wajibi bane saboda me saboda annabi bai yi umurni ba yin aswaki lokacin da aka zo sallah sunna ce wato sunna ce ta annabi abun so ne mandub ne abu ne wanda aka kwadaitar ake so bawa ya yanayi a duk lokacin da yazo sallah idan yayi zai samu lada mai tarin yawa idan kuma bai yi ba ba za a kama shi da laifi ba babu zunubi saboda da ba wajibi bane fa'ida ta biyu da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci falalan yin aswaki musamman a lokacin da aka zo sallah saboda fadin annabi cewa da la amartuhum bis siwaki saboda annabi baya umurni a aikata abu sai mai falala duk abin da kaga annabi ya kwadaitar a aikata ko kuma ya umurni a aikata zaka ga nan abin cike yake da alkhairi cike yake da falala mai tarin yawa to kaga wannan zai nuna mana falalan yin aswaki da muhimmancinsa a lokacin da aka zo sallah fa'ida ta uku da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci cikan rahama na annabi da tausayinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tausayi sosai ga al'ummarsa to shi yasa aida ya ga dama ma zai tilasta musu ya tilasta wa al'ummar tasa cewa duk lokacin da suka zo sallah su yi asuwaki to amma saboda tausayi irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai bai umurce su din ba baya son duk abin da zai kuntatawa al'ummarsa duk abin da zai kuntata musu zai takura musu yana ciwa annabi sallallahu alaihi wasallam tuwo a ƙwariya to Allah subhanahu wataala kuma ya tabbatar da haka cikin alqur'ani cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim lallai manzo ya zo gare ku daga kawunanku mutun ne kamar ku kenan ba aiko muku manzon daga cikin jinsin aljanu ba ba aiko muku manzon daga cikin jinsin mala'iku ba an aiko shi daga cikin jinsin ku ku mutane mutun ne irin ku min anfusikum azizun alaihi ma anittum duk abin da yake kuntata muku duk abin da yake takura muku yana masa girma yana ci masa tuwo a ƙwariya kenan baya son abin da zai kuntatawa al'ummarsa shi yasa anan yace laula an ashqa ala ummati ba dan kar in kuntata al'ummata ba kenan baya so ya kuntata al'ummarsa la amartuhum bisiwa da na umurce su da yin aswaki a yayin kowace sallah to annabi sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum duk abin da zai kuntata muku yana girma annabi baya son sa harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim shi mai kwadayin alkhairi ne gare ku ga mu'minai kuma mai jin kai ne mai tausayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine matarsa umul mu'minin aisha Allah ya dada ita take ta annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yake a rayuwarsa ba a taba bashi zabin dayan abubuwa guda biyu ba face ya zabi wanda yafi sauki face ya zabi wanda yafi sauki saboda me saboda tausayin al'ummarsa Allah ya ce fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam ba dadar rahama Allah ba rahama Allah ita ta sa ka zama mai taushi gare su fa bima rahmatin minallah ai fa bi rahmatin minallah saboda rahama Allah ne linta lahum ka zama mai taushi gare su annabi ya zama mai taushi ga al'ummarsa mai saukin hali mai sanyin hali linta lahum Allah ya ce walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik da ka kasance mai zafin rai mai dacin rai ai da duk sun tarwatse daga gare ka to amma kasantuwarsa mai taushi sai suke lazumtarsa kuma suke karuwa ba raguwa suke ba wannan dabi'a ce cikin dabi'una annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'ida ta hudu da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci yana daga cikin kyawawan siffofi da dabi'a na addinin musulunci dauke duk wani abu da zai zama yana da kunci ga al'umma duk wani abu da zai zama akwai kuntatawa ga al'umma addinin musulunci na kokarin dauke musu saboda shi addini ne mai sauki babu wani wanda zai kokarin kuntatawa kansa addini face ya yarin jaye shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi cikin hadisi cewa wannan addini da ka gani addini ne mai sauki babu wanda zai kuntata ya tsananta face ya gaza ya kasa saboda me komin daren dadewa zaka zo kai rauni in kai rauni kuma zaka gagara ba shine maganan Abdullah ibn Amr ibn al-As ba da annabi ya ce masa yana azumi uku a kowane wata ya ce ya kasa ya rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kana yin azumi biyu duk sati da litinin da alhamis ya ce ya kasa yace kana yin azumi daya sai ka huta kwana biyu in kai daya ka huta kwana biyu yace ya kasa ya rasulullah yace kai yau gobe ka huta kai yau gobe ka huta yace ya kasa ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairu siyami siyamu dauda yasumu yawman wa yaftaru yawma babu wani azumi da zaka yi wanda yake da alkhairi da ya wuce azumin annabi dauda shine in yayi azumi yau gobe ya huta kenan azumin da ya yawaita sama da na annabi dauda ba alheri cikin sa inji annabi sallallahu alaihi wasallam to sai lazumci wannan daga ba kuma yazo sai kasa sai yake cewa kai to na ina ma da na riki sassaucin annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi ya ce wannan addini da ka gani mai sauki ne babu wanda zai tsananta sai yazo ya gagara sai yarin jaye shi inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ja'ala alaikum fi ddin min haraj Allah bai sanya muku kunci da kuntatawa cikin addini ba to kaga wannan addini yana daga cikin kyawawan dabi'u da addinin ya tafi a kai da kyawawan abubuwa ababen yabo abun burgewa abun bankaye shine addinin musulunci duk wani abu da ke kunshe da wahala da jikkata yana kokarin daukewa wannan al'umma ne. Fa'ida ta biyar da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta, zamu fahimci cewar tunkude barna shi ake gabatarwa akan jawo amfani. Ka'ida ce ta malaman usulul fiqhi, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Malaman usulul fiqhi ka'idojin nan da suka sanya sun yi la'akari da nasoshi ne, wato sun kafa hujja da nasoshi, sun dogara da nasoshi wajen sanya ka'idoji da suka sanya na usulul fiqhi. To yanzu misalin aka tambaya cewa wannan ka'idar dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, tunkuda barna shi ake gabatarwa akan jawo amfani, ta yaya zamu yi mu kafa hujja da wannan hadisi na laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah? Ya zamu yi mu kafa hujja da wannan hadisi kan wannan ka'ida cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih? Yanda zamu yi mu kafa hujja da wannan hadisi idan mun yi dube zuwa ga aswaki, na'am, wannan ka'ida ta dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih muka ce zamu yi mu kafa hujja da ita akan wannan ka'ida ta malamai, muka ce yin aswaki maslaha ne, fa'ida ce amfani ne. To amma misali yanzu inda za a dora wa al'umma, a ce duk lokacin da suka zo sallah sai sun yi aswaki, wannan zai kuntata musu, wannan zai takura musu, zai wahalda su, wani ma zai manta aswakin a gida, wani ma zai shigo ba aswakin, wani aswakin nasa ya fadi, to in aka zo aka ce dole sai yayi aswaki an sa shi cikin kunci, kaga wannan kuncin mafsada ne, barna ne ko? To addinin musulunci galibi idan barna da amfani suka zo yana fifita tunkuda barnan ya hakura da amfanin, shine ma'anan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Yanzu in aswaki abun so ne, abun burgewa ne, mutum ya shiga sallah bakinsa a tsaftace, ko da ma a tsaftace ne kara tsaftace shi, to yanzu saboda gudun kar a kuntatawa al'umma, saboda kuntatawa al'umma mafsada ne, barna ne, gudun kar a kuntata al'umma sai aka hakura da maslahan aswakin. Mun fahimci bayanin? Yanzu an hakura ba sai an dora musu ya zama wajibi ba, an hakura da sanya shi a kansu ya zama wajibi saboda gudun barnan da za ta iya aukuwa in an sa musu ta zama wajibi, shine kuntata, shine ma'anan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kuma duka manufofi na shari'a in ka kula zaka ga akan haka ake gina su. Idan aka zo aka samu abubuwa guda biyu kuma ana so dole a aikata daya a bar daya, dayan an aikata shi akwai amfani, amma amfanuwan kuma za a amfana kuma za a cutu ta daya bangare, shi kuma wannan bangaren cutuwan in an yi kokarin tunkuda cutuwan za a rasa amfanin, to wanne za a gabatar akan dan uwansa? To ka'ida ta addinin musulunci a hakura da amfanin wajen tunkuda cutar, shine ma'anan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Malamai sun yi ta kawo misalai waɗanda suke masu tarin yawa karkashin wannan, saboda abun ya fito bari mu kawo kaɗan daga ciki. Misali yanzu katangan ka ɗaya kai da makwabcinka iyalansa suna zirga-zirga da kai kawo a tsakar gida, kai kuma ɗakinka ka gina jikin katangan makwabcinka, shin yanzu za ka buɗe windonka ta cikin gidansa inda iyalansa suke kai kawo, ka kuntata musu, ka takura musu, ko kuma aiki tibus wani lokaci ma ka gansu a yanayin da bai kamata ka gansu ba, ko kuma za ka haƙura da wannan maslahar ta iskar da za ta shigo ka toshe windon dan gudun wancan barnan? Sai suka ce to ai amfani da wannan ka'ida, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Yanzu ka buɗe windon ai maslaha, to maslahar kai ka samu maslaha, amma kuma barna za ta auku, na kana ganin iyalan makwabcinka wani lokaci ma a yanayi da bai dace, wani lokaci ka kuntata musu, wani lokaci ka takura musu, ko da ma kai windon sai ka ga buɗe shi ba shi da amfani, saboda me? Saboda kar ka cutar da su. To shi kuma cutarwa shi ana tunkuɗe shi ne a hakura da amfani, to kaga sai ka hakura da buɗe wannan taga ta gidan makwabcinka, duk da akwai amfani gare ka dan tunkuɗe cutar da zai iya faruwa ga makwabci, shine dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Har ila yau daga cikin misalai da malamai suke kawo a wannan gaba, kana da injin mai ƙara a gidanka, misali mu dauka ko injin na markade, kaga inda zaka yi markade zaka samu kuɗi, samun kuɗi ai akwai amfani ciki ko, to amma kuma zaka iya disturbing din makwabcinka musamman in lokaci ne na hutu, misali mu dauka cikin dare irin karfe 12 na dare ko karfe 1 na dare ko karfe 11 na dare, sai ka bude injin dinka kai tamar ka danka shi kuma yana so ya bacci ya gagara kara ya hana shi, kai ai zaka samu amfani, ka amfana amma shi ya cutu. To a kaida ta shari'a ana hakuri da amfani ne dan tunkuɗe me tunkuɗe cuta, yanzu sai ka hakura da amfanin da zaka samu saboda me, saboda ka tunkuɗe cutar da zai iya afkawa kan makwabcinka, sai kai hakuri lokacin da ya zama lokaci ne na hutu sai ka hakura da neman kuɗin, misali ka kaddara daga karfe 9 na dare sai ka ce na rufe nika sai gobe da safe, saboda me, in har zan yi nika ko zan yi markade karfe 9 na dare zan takura wa makwabcina zan hana shi bacci, wannan din kuma cutarwa ne, to yanzu na hakura da amfanin saboda in tunkuɗe wancan cutar, shine dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masali. Kaga anan gurin annabi ya hakura da amfanin asuwakin dan a tunkuɗe me, a tunkuɗe cutar da za ta iya samuwa na takura wa al'umma, na kuntata wa al'umma, sai annabi ya hakura da me, da asuwaki, duk da amfanin asuwaki din. To kaga a cikin nan mun ciro ka'idar dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih cikin wannan hadisi da muka karanta na laula an ashuka ala ummati la amartuhum bi siwaki inda kulli salatin, daga cikin misalai da malamai suke kawo mace ce, misali mu dauka a sansanin gudun hijira, ta kammala jinin al'ada me ya kamata tayi wanka, to amma ba bandaki, za ta fito bainal jama'a ne tayi tsarki, ai tayi wanka kaga haramun ne, ta fito bainal jama'a tayi tsiraici tayi wanka, babu kuma wani guri da aka kange da za ta je tayi wanka, kuma jinin al'adan ya dauke mata da safe, kuma ba a so mutun ya zauna da najasa, jinin al'ada na daukewa ake so a take tayi wanka, to yanzu wankan nan ya fada a kanta, saboda me, saboda shi wankan ai amfani ne, tazo ta yi shi kuma bainal jama'a cuta ne da cutarwa, za ta cutar da su saboda za su ga al'auratta, ita ma za ta cutu saboda za a ga al'auratta, to yanzu sai a hakura da wankan dan tunkuɗe cutar wanda zai iya afkawa kanta na ganin tsiraicinta, ko kuma ya afka kan al'umma na kallon tsiraicinta, saboda in suka ga tsiraicinta su za su cutu, ita ma in aka ga tsiraicinta za ta cutu, sai ta hakura da wankan, duk da cikin wankan akwai amfani, to amma kuma rashin sa shi yafi, saboda me, a tunkuɗe cutarwa, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, sai ta hakura da amfanin da za ta samu na wankan da za ta yi, na tsarkakuwa da za ta yi, ta hakura da shi dan me, dan tunkuɗe cutar da zai iya aukuwa in ta ce sai ta yi wanka din. Kaga wannan duk ya shiga karkashin dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Misali na karshe da za mu karkare kansa, an halatta mana mutun yayi ƙarya wajen sulhu tsakanin mutane biyu. Mutun yayi ƙarya wajen sulhu tsakanin mutane guda biyu, wannan addinin musulunci ya halatta mana, zaka iya yin ƙarya dan ka sulhunta mutane guda biyu da suka samu sabani a tsakanin su, ba ga maciji ba sa magana, to amma kuma anan halatta ƙarya wajen sulhu tsakanin mutane guda biyu, ya aka yi zama misali na dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, saboda sabani tsakanin mutane, gaba tsakanin mutane, wannan mafsada ce, barna ce, gaba tsakanin mutane barna ce. To yanzu idan misali kace za ka yi gaskiya tsakanin mutane guda biyu, watakil ba lallai su shirya ba, amma idan za ka zo da ƙarya ka gyara wannan abun, wannan ka gyara, ko da ko ba gyaran ran bari, ka zo ka gyara shi, za su shirya, to yanzu a hakura da fa'idan ko amfanin ko maslahar gaskiyar a zo a yi ƙarya dan me, dan a tunkuɗe barnan gaba da kiyayya da ke tsakanin mutane guda, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Fa'ida ta shida da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, malamai sun ambaci cewa lallai yin asuwaki yana da amfani wanda suke masu tarin yawa, shi yasa annabi yake kokarin kwadaitar da al'ummarsa su kiyaye ta. Aswaki daga cikin fa'idarsa da amfaninsa yana tsarkake baki. A duk lokacin da kai aswaki kai kanka zaka ji dadin bakin naka. Sannan duk wani wanda zaka zauna da shi ko ya zauna kusa da kai zai ji iskar da take fitowa daga bakinka ba a bar kyama bace ba a barki bace. To kaga wannan fa'ida ce mai girma daga cikin fa'idoji na aswaki. Sannan daga cikin fa'idojin aswaki idan mutum yana aswaki zai samu yardan Ubangiji. Shin iya aswaki ne kawai ko kuma duk wani abu da mutum zai yi amfani da shi wajen tsaftace bakinsa, misali kaman brush. Yanzu kan gaskiya galibin mutane an kauracewa aswaki, kuma aswakin nan yana da muhimmanci, yana da falalarsa ta musamman. Yanzu galibi sai ka tarar an koma, zan iya ce maka 80% an koma amfani da brush ake. To shin tsaftace baki da brush zai samu wannan falala ta yarda na Ubangiji? Zai samu. Zai samu wannan falala ta yarda na Ubangiji, sai dai wanda yayi aswaki falalar da zai samu tasa za ta tsarana wanda yayi brush. Saboda me? Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da yayi shi da sahabbansa. To amma nan ba shike nuna cewa kar kai amfani da wani abu na tsaftace baki ba. A'a, zaka iya yi. Saboda menene manufar? Baki ya tsaftata. Da wanda yayi aswaki, da wanda yayi brush, duk manufar shine baki ya zama ya zauna cikin tsafta. To kaga manufar da ake so a cimma duk sun cimma. Sai dai shi wanda yayi aswaki din da ice da aka saba ake aswaki da shi, shi zai ƙara samun ƙarin falala dube da cewa da shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani. To amma shi ma wanda ya tsaftace baki da wani abu wanda ba ice din ba, shi ma zai samu wannan yarda na Ubangiji. Saboda me? Saboda ya tsaftace bakinsa. Daga cikin fa'ida na aswaki da malamai suke ambata, sun ce mutumin da ya zamanto diman da'iman yana yawan yin aswaki, yana ƙarawa dasori ƙarfi, ta yanda zai za a wayi gari haƙoran mutum su zamanto masu ƙarfi. Ba abu ba lagalagan abu bane zai iya karya mutum haƙori ko ya zubar masa da haƙori ko ya girgide masa haƙori. Wani lokaci tsakuwa ne zaka tauna kana cin abinci, sai ka ji gurin ya dau shokin, ka ji cewa ba za ka iya sake tauna wani abu ta wannan gurin ba sai an samu lokaci mai tsayi. Suka ce idan mutum ya zamanto yana aswaki akai akai, hatta irin wannan ba zai same shi ba. Ko kuma ka ci abu mai tsami sai kashe maka haƙwaran, ta yanda in ka zo yanzu abu mai tauri ba za ka iya taunawa da wannan haƙwaran ba saboda abu mai tsami da ka ci. Suka ce matukar kana aswaki akai akai, to yana daga cikin dalilan da za su sanya koda ka ci abu mai tsami ba zai kashe maka haƙorinka ta yanda ba za ka iya tauna wani abu mai tauri ba. Wannan sai an tambayi likitocin haƙori, za su ƙara bayani sosai a wannan gaba din. Sannan daga cikin fa'idan aswaki da malamai suka ambata, akan samu wani lokaci huji a can kasan haƙori, wani lokaci akan samu irin wannan matsala din. Suka ce wanda ya zamanto yana yawan aswaki yana toshe wannan huji din. Saboda karanta aswaki din, hujin datti zai iya shiga. To idan ya shiga sai ya zama warkewan gurin zai yi wahala. Ka san ko ciyo ne mutum ya ji, ya zamanto datti na yawan shiga, to za a dade ciyon bai wanke bai warke ba. Shi yasa sai ka ji ana cewa mai gulando shine wanda zai yi rauni gurin, kaga kura zai hau kaza ya hau kaza ya hau, sai kaga yayi wata da watanni gurin ya ki warkewa. Saboda me? Saboda ba tsafta. Abubuwan da suke hawa, virus din da suke hawa sun hana gurin ya bushe, sha iska ya warke. To haka idan akwai huji a cikin haƙori, can kasan haƙori, ya zamanto dattin baki yana yawan shiga, to wannan hujin fa haka za ka yi ta zama da shi. Amma idan kana yawan yin aswaki kana tsaftace gun yana shan iska, tuni sai a nemi hujin sai a rasa, kamar yadda malamai suka ambata. To abu na ƙarshe da za mu ƙarƙare a kansa shine malamai sun ambaci wasu lokatai, ana son koyaushe mutum ya yi aswaki, amma kuma akwai lokatai da son da ake ga yin aswaki ya fi ƙarfi, ma'ana yin aswaki a waɗannan lokatan yana da falala, ya fi falala akan sauran lokatai wanda ba shi ba. Wato akwai lokatai ayyanannu a shari'a, da shari'a ta kwadaitar mutane su zama suna aswaki a waɗannan lokatan. In son samu koyaushe kai, to in baka samu dama ba akwai lokatan da suke da ƙarfi sosai wanda shari'a
ta kwadaitar akan yin asuwaki a irin waɗannan lokatan. Daga cikin lokatan da shari'a ta kwadaitar ayi asuwaki ko a tsaftace baki shine lokacin da mutun yazo zai karatun alqur'ani. In ba amince ba dazu cikin hikima da muka ambata da ta sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi cewar da ya umurci al'ummarsa da yin asuwaki ba dan tsoron kar ya tsananta musu ba a gun kowace sallah. Muka ce daga cikin hikimar da malamai suka ambata shine a lokacin da mutun yazo yana sallah in yana karatu malaika yana sa bakinsa cikin bakin shi mai karatu din. To a lokacin da kazo kana karatun alqur'ani malaika zai zo ya sanya bakinsa cikin bakinka. To in ya zamanto kana karatun a lokacin bakinka a tsaftace yake ka malaika ba zai cutu ba saboda malaiku suna cutuwa da wari, tabbas suna cutuwa da wari. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wata kissa takaitacciya da ta faru tsakaninsa shi da matansa wanda kissar tana fito da kishi irin na mata. Ya kasance duk lokacin da yayi sallah asubahi yakan zaga dakunan matansa ya shiga wannan daki ya fita ya shiga wannan daki ya fita ya ga yaya sun kwana lafiya sun tashi lafiya. Dabi'a ce ai ta Bahaushe idan gari ya waye ya bi daki daki dakin manya ya ganshe su ina kwana an tashi lafiya. To wannan dabi'a ta samo asali a aikin annabi sallallahu alaihi wasallam. In gari ya waye yakan zaga dakunan matansa ya shiga dakin wannan su gaisa ya an tashi lafiya lafiya ya shiga wannan daki ya shiga wannan daki ya shiga wannan daki. To ɗaya daga cikin matansa Aisha Allah ya daɗa sai ta kula cewar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga dakin ɗaya daga cikin matan Zainab bintu Jahash yana dan dadewa sama da sauran dakuna. Sauran dakuna misali in ya shiga ba fi minti bibbiyu amma dakin Zainab in ya shiga yakan yi minti 4 zuwa 5. To abin sai yake ci mata tuwa kwarya. Mun san mata suna da kishi. Dabi'a ce da Allah madaukakin sarki ya halitta wa mata. Suna da kishi kwarai da gaske. To kishin ba shi bane abin zargi. Mummunan tasiri da kishin zai haifar shine shari'a batta su. To Aisha sai ta kira baiwar ɗaya daga cikin matan annabi. Juwairiya. Ta kira baiwar Juwairiya. Sai ta ce in annabi ya zo yana zaga dakunan matansa ya shiga dakin Zainab bi shi kiga me yake yi me yake shiga yayi. Ta ce to annabi da gari ya waye ya zo yana bin dakunan matansa ya shiga dakin wannan ya fita ya shiga dakin wannan ya fita da ya zo shiga dakin Zainab sai bai wannan ta matsa ta shige da ta shiga sai ta nemi guri ta zauna. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiga Zainab sai ta kawo masa zuma sai ya sha. Da ya fita ya gama zagaye dakunan sauran matan sai Aisha ta kira wannan baiwar ya me kika ga annabi yake dakin Zainab. Ta ce ai na ga zuma take bashi yake sha. Sai Aisha ta aika wa sauran matan ta ce kunji fa abin da ke faruwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya shiga dakin Zainab dalilin da yasa yake dadewa zuma take bashi yake sha amma ina da dabara. Mecece dabarar? Ta ce dukanmu mu hada baki idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fara zaga dakunan mu duk wacce ya shigo dakin ta yana shiga ta rufe hanci ta ce uu annabi bakin kawari yake yi warin magafir. Magafir kuma wata yar itaciya ce wacce take da bala'in wari amma tana da zaki. Idan mutum ya ci tana da zaki yanzu mu dauka miyar kuka ba ana yin ta da kalwa ba daddawa ai kaga miyar kuka tana da dadi amma mutum ya ci zaka ji bakinsa yana tashi. To su ma magafir wata itaciya ce wacce take da wari tana tashi amma tana da zaki. To sai ta ce wannan shine dabaran duk wanda annabi ya shigo gare shi kawai ya rufe hancinsa bayan ya fito daga dakin Zainab. Suka ce to ba wani abu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaga dakunan matansa da ya shiga dakin Zainab bisa al'ada yanda ta saba ta bashi zuma ya sha da ya fita ya zo ya shiga ɗakin Aisha yana shiga sai ta rufe hanci ta ce uu ya Rasulullahi bakin ka wari yake yi me kace haka bakin ka yana warin magafir. Yace subhanallah annabi kuma baya so a ce bakinsa yana wari me yasa? Saboda yana ganawa da mala'ika kuma baya ma taba barin bakinsa yayi wari. Saboda me? Yana ganawa da mala'ika. Mala'iku kuma ba abin da suka wasa kaman wari. To shi yasa hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi yace shi fa ba abin da ya ci fa banda zuma ne fa Zainab ta bashi banda zuma bai ci komai ba tace kai ko ma zuman ne da wannan zuman kam yana waki annabi ya fita daga dakin ta sai shiga dakin sauda yana shiga sauda ta yu ya rasulullah me kace haka bakinka yana warin magafi yace subhanallah ban ci komai ba fa zuma ne zainab ta bani nasha banda shi ban ci komai ba annabi baya so a jiwari daga gare shi saboda baya so cutar da kowa ba so cutar da malaika kuma malaika jibril yana zuwa gare shi to wannan sai daga annabi hankali duk dakin da ya shiga sai ta toshe hanci tace annabi bakinka yana wari annabi sai ya ce to daga yau ya haramta kansa shan zuma in dai zuma zai jefa shi cikin wannan yanayi shi da yake ganawa da malaika malaika ya zo ji bakinsa na wari ya cutar da malaika to ya haramta kansa shan zuma yana cudanya da matansa matansa su ji bakinsa na wari ya haramta kansa shan zuma sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhan nabiyyu limatu harimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajik ya kai annabi ya za a yi kana haramtawa kanka abinda Allah halatta maka dan neman yardan matanka to anan sai Allah madaukakin sarki ya hana annabi yayi wannan hukunci to kaga lokacin da mutun yazo yana karatun alqur'ani malaika zai zo sanya bakin sa ga bakin shi mai karatun qur'ani to kaga in ya zaman to bakin nawari sai ya zama ya cutar da wannan malaika to shi yasa malamai suka ce daga cikin guraren da suka fi soyuwa ayi aswaki a lokacin da mutun zai karanta alqur'ani saboda malaika zai zo sanya bakin sa cikin bakin mai karatun alqur'ani guri na biyu lokacin da mutun yazo shiga gida saboda zaka je kai cudanya da iyalanka zaka je ka kusanta gare su kuma mutum ba wanda yafi kusaci da shi kaman iyalinsa zaka zauna ga ta ga ka zaka kwanta ga ta ga ka to kaga idan ya zaman to bakinka yana tashi zaka yi ta cutar da ita to shi yasa ake so lokacin da mutum yazo zai shiga gida yayi aswaki saboda in ya shiga gida ya zama bai cutar da abokiyar zamansa ba sai guri na uku da malamai suka faɗa wanda ake so musulmi ya zaman to yayi aswaki ko ya tsaftace bakinsa idan ya kula cewa hakorinsa ya canja duk lokacin da ya kula cewa hakorinsa ya canja to abun so ne a wannan lokaci kokarin goge bakinsa in ma da aswaki ko kuma duk wani abu na tsaftace baki sai guri na hudu daga cikin guraren da ake so ayi aswaki ko a tsaftace baki shine lokacin da mutun yayi nufin zai bacci idan ka zo zaka yi bacci ana so ka tsaftace bakinka saboda ka kwanta bacci a yanayi mafi kyau a lokacin da mutun ya kwanta bacci mun san da daddare musamman bacci na dare lokaci ne da shedanu suke yawo shi kuma shedan yana son wari to kaga a lokacin da ka tsaftace bakinka ka kori shedan daga gare ka in kuma ka bar bakin na wari ka bar abu cikin abubuwan da suke gayyato maka shedanu dama abubuwan da suke gayyato shedanu a lokacin da aka zo bacci suna da yawa daga ciki mutun ya bar bakin sa yana wari kaga sai zaman to ya gayyato wa kansa shedanu to amma idan ya tsaftace shikenan bai gayyato su ba ma balle su zo sannan kuma dama yayi addu'an sa wata kilma kafin ya kwanta yayi alola kaga shikan da shedanu sun yi bankwana ba za su taba ganin sa ba ba za ma su taba zuwa inda yake ba ya samu kariya ta musamman daga Allah madaukakin sarki kaga kenan ba a so mutun ya kwanta bai tsaftace bakin sa ba inda zai kwanta bai tsaftace ba za a ce yayi laifi ba amma son samu gabanin yayi bacci ya tsaftace bakin sa sai kuma guri na biyar cikin guraren da ake so ayi aswaki ko kuma tsaftace baki shine lokacin da mutun ya tashi daga bacci wannan gurin malamai sun karfafe shi sosai saboda lokacin da zaka kwanta bacci bakinka zai canja kamar yadda zamu zo mu gani hadisin gaba da zamu karanta bakinka zai canja saboda iska ba ta shiga bakin bakin yana nan a tsaye duk wani tiriri da yake fitowa daga cikin ka zai iya tsayawa a bakin tiririn ko da zai fito ko iskar da za ta fito daga cikin ka zaka tarabba mai kyau bace shine amfanin numfashin da ake shaka za a shaki mai kyau a fudda mara kyau to lokacin da kake bacci mara kyan da ke fita tunda bakinka a rufe yake wani zai tsaya a bakin to anan sai ya guma bakin shi yasa idan mutun ya tashi daga bacci sai ka ji bakin sa yana tashi ka kenan bai kamata mutun ya tashi daga bacci yayi alola ta fi masallaci ba tare da ya tsaftace bakin sa ba tabbas akwai cutarwa mai girman gaske to wannan guri ne mai karfi sosai da ya kamata mutane su mai da hankali akai lokacin da mutun ya tashi daga bacci farkon abin da ya kamata ya fara yi shine tsaftace bakin sa hadisin da zamu karanta wanda yake tafe nan gaba ya kunshi wannan bayani sai guri na shida da malamai suka ambaci sau da ake ko karfin tsaftace baki ana so mutun ya zama yana tsaftace baki an so mutun ya tsaftace baki a wannan gurin shine ba mutun ya gama cin abinci idan mutun ya gama cin abinci ana so ya tsaftace bakin sa da asuwaki ko kuma wani abu da zai iya mai gurbin asuwaki din sai kuma guri na bakwai da malamai suka ambata shine lokacin da kaji iskan bakin naka ya canja kaman iskar ta canja da kana jin iskan normal yanzu kuma kaji tana dan caccanjawa tana sirkawa da wari wari haka bami bami haka to sai ka tsaftace bakin abun so ne wannan a shari'a sai guri na kusa da karshe lokacin da mutun ya zo alola ana so yayi asuwaki ko ya tsaftace bakin sa ko kuma lokacin da ya zo sallah sannan kuma lokacin da ya zo tsayuwar dare nan ma guri ne da ake so mutun ya tsaftace bakin sa sai mu je hadisi na gaba kabilar al-abas ya fito to me yasa ake danganta shi ga mutanen Madina alhali shi ya fito da kabilar Abbas kabilar Abbas kuma cikin kabilu ne na Larabawa wanda suke can area Makka kaga su kuma al-ansar ai a Madina suke rayuwa to me yasa ake danganta shi zuwa ga al-ansar malaman tarihi da tarajum suka ce shi al-yaman mahaifin sa kenan ba shine asalin sunan mahaifin ba ba ana cewa Hudzaifatu ibn al-Yaman ba to amma al-Yaman ba shine asalin sunan mahaifin Hudzaifa ba asalin sunan mahaifin Hudzaifa Hislu Hudzaifatu ibn Hislin shine sunan mahaifin sa to sai Yaman yayi rinjaye akan sunan mahaifin sa saboda me malamai suka ce shi mahaifin sa Hislu kafin musulunci kafin ya musulunta tunda ya musulunta da shi da mahaifin sa duka sahabbai ne da dan uwansa Safwan duk sahabbai ne to kafin mahaifin ya musulunta a cikin kabilar sa kabilar Abbas ya kashe wani shi mahaifin sa kafin ya musulunta da ya kashe wani sai ya gudu sai ya tafi Madina da ya zo Madina sai ya kulle yarjejeniya da kabilar Banu Abdul Ashhal su kuma sun fito da kabilar Aus ma'ana za su taimake shi shi ma zai taimake su sai zama kamar dan su to su kuma mutan Madina al-Aws da al-Khazraj daga ina suke asalin su daga ina suke daga Yaman suka taho suka zo suka yada sansani a Madina to shine sai mutan kabilan sa sai suke jingina shi gare su daga garin da suka fito suke ce masa Yaman ai Yaman sunan gari ne to shi kuma Hislu tunda ya guje wa ƴan kabilar sa saboda ya kashe wani kuma ya san dangin wannan din sai sun dau fansa ya taho Madina ya kullar jejeniya da mutanen da suka taho daga Yaman sai ake ce masa Yaman Yaman din da ake fada masa sai ya badda sunan sa Al-Hislu sunan sa Hislu shikenan kuma sai aka wayi gari dan sa ma ana ce masa Hudzaifatu ibn al-Yaman maimakon a ce masa Hudzaifatu ibn Hislin wasu kuma malaman suka ce a'a ba baban sa bane kakan sa na biyar ne shine wanda yayi kisa cikin kabilar ya gudo ya taho Madina ya kulle yarjejeniya da Aws da Khazraj su kuma ƴan Yaman ne asalin su sai ake ce masa Yaman abun har yazo kan mahaifin sa sai ake ce masa Hudzaifatu ibn al-Yaman Allah ya yarda da shi wannan sahabi Hudzaifa dan Yaman sahabi ne wanda yake da falala mai yawa ana ce masa sahibu sirri maabocin sirri annabi yana sirri da shi sirrin da annabi yake da shi baya yi da dukkan sahabbai abubuwa da yawa da ya sani daga gurin annabi da yawa daga cikin sahabbai ba su sani ba annabi yakan kebe shi da bashi labari kan munafukai ya ce masa wane munafiki ne wane munafiki ne wane munafiki ne amma sauran sahabbai kuma ba su sani ba sauran sahabbai ba su san cewa wane munafiki ba ne waye ya sani Hudzaifa shi kuma ya sanar da shi annabi ya sanar da shi Allah subhanahu wa ta'ala annabi wata rana yana dawowa daga yakin Tabuka sai wasu mutane kaman adadin su ya doshi 15 sai suka rabi jikin dabbar sa ana tafi suna bin sa suna raban jikin dabbar sa sai Allah ya aika mala'ika Jibrilu yazo ya gaya wa annabi mutanen nan fa da suke kewaye da dabban sa duka munafukai ne kuma aniyar su su tunkuɗa dabban ta murkushe annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sai koma da baya da sauri sai ake mamaki sai ya kira Hudzaifa yace kaga waɗancan mutane wane da wane da wane da suka rabi jikin dabbata muna tafiya ce eh ya rasulullah ce duka munafukai ne yanzu aka mun wahayi to sai ya zama sayyidina Umar yakan hadu da Hudzaifa yace annabi ya kira sunana cikin munafukai sai Huzaifa yace a sai yace alhamdulillah saboda annabi yana bashi labarin munafukai shi yasa ake kiransa da sahibus sir ma'abocin sirri na annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan rasuwan annabi tunda annabi an hana shi yayi sallah munafukai wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri an hana annabi to bayan rasuwan annabi idan mutun ya rasu sayyidina Umar sai ya tabibiyan Huzaifa ya ga shin Huzaifa zai zo ya sallah mutumin nan in Huzaifa ya zo masa sallah yace a ba munafiki bane sai ya shiga ya masa sallah idan ya duba ga ba Huzaifa sai ya zame jikinsa ya tafi yace ko mi akai wannan munafiki ne saboda Huzaifa duk ya san su ya san munafikan su kuma munafikai annabi Allah hana annabi musu sallah to Huzaifa in munafiki ya zo ba ya masa sallah koda ba shine liman ba koda yana cikin mamu in mutun yazo cikin munafukai Huzaifa sai ya zame jiki to Umar sai ta bibiyan Huzaifa in an yi rasuwa idan ya ga Huzaifa yayi alola yazo za a yi sallah ya ce to wannan ba munafiki bane sai ya shiga sai a yi sallah idan mutun ya rasu ya ga Huzaifa ya zame jikinsa yayi nan shi ma sai ya zame jikinsa yayi nan ya san wannan mutumin munafiki ne lokacin kalifancin sa ya tura gwamnoni tunda shi yana Madina kuma an bude garuruwa da yawa garin Basara da garin Kufa a zamanin sa aka kafa su kuma mutane sun zauna wannan garuruwa akwai kuma garuruwa masu tarin yawa na yankin Sham wanda ya tura gwamnonin sa to sai ya kira Huzaifa yace cikin gwamnonin da na saka akwai munafiki sai Huzaifa yace eh akwai mutum ɗaya munafiki ne sai yace wane ne yace a ba zan gaya masu nan sa ba sai sayyidina Umar yayi dabara duk sai ya zurda gwamnonin sai ya sake nada wasu tunda bai san wanne ne munafikin a ciki ba baya ga musu ai ba shi yasa aka kira shi da sahibus sirri ba mabocin sirrin annabi yana kiyaye sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi yayi la'akari da haka to shi yasa duk wani sirrin sa yake yi wa Huzaifa dan Yaman Allah ya yarda da shi Huzaifa dan Yaman ya halarci yakin Badar yakin Uhud bai samu ya halarci yakin Badar ba saboda yakin Badar lokacin da aka zo fita yakin Badar ya je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Rasulullah ni mun kulla yarjejeniya da ni da mushrikai kan cewa bazan yake su ba shin ya kake gani in yake su ko kariya yarjejeniyan ko kuma ka in yake su sai Annabi ya ce cika musu yarjejeniyan su sallallahu alaihi wasallam haka addinin musulunci yake addinin musulunci babu ta'addanci ciki to sai wannan yasa Huzaifa bai samu daman halartar yakin Badar ba amma ya halarci yakin Uhud da shi da babansa Yaman da dan uwansa Safwan a yakin Uhud din aka kashe babansa Yaman kuma wanda suka kashe baban nasa musulmai ne amma ba wai da gangan suka kashe shi ba mun san a yakin Uhud tsari da annabi yayi ma mayaka na musulunci an samu wasu da suka saba wannan tsarin to saba tsarin kuma da suka yasa Allah ya dandana musu hukubar da Allah madaukakin sarki ya dandana musu sai yasa tsarin da aka yi disirin cabe sai aka wayi gari musulmai da kansu suna kashe ƴan uwansu musulmai basu sani ba saboda tsari ya yarin cabe wannan yasa suka yo kan mahaifin Huzaifa yana babana ne babarwa ne amma ina hankali ya tashi an birkice an rikirkice suna sukansa suna dukansa Huzaifa yana babana ne ina sai da suka kashe shi sai bayan sun kashe shi kuma ya bayyana cewa yana cikin sahun musulmai sai annabi ya bada diyyarsa to Huzaifa dan Yaman Allah ya yarda da shi daga cikin falalansa da malamai suke ambata galibi yakan tambaye annabi kan sharri yace kanan nasu yasaluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa ana as'aluhu an ash-sharri makhafata an yudrikani yace mutane lokacin annabi kenan sahabban annabi sun kasance suna tambayan annabi akan alkhairi annabi su tambaye shi sallah azumi hajji me za su yi su samu yaddan Allah me za su yi su samu falala me za su yi su samu alkhairi kaza annabi yana ga musu yace ni kuma in nazo ba wannan nake tambayan annabi ba ina tambayan annabi sharri ne saboda kar sharrin ya zo ya riske ni shi yasa nake tambayan annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan malamai suna irga shi cikin falalansa shi yasa duk wani abu da yake kunshe da fitina da tashin hankali da sharri zaka ga Huzaifa yafi kowa sani abinda ya shafi fitinan tashin kiyama Huzaifa yafi kowa sani abinda ya shafi fitantunin kabari Huzaifa yafi kowa sani fitinan wuta Huzaifa yafi kowa sani saboda Annabi ya masa bayani tun daga farko har ƙarshe har ayi hisabi kowa ya tafi gidansa ƴan wutar safi wuta ƴan aljanna safi aljanna duk Annabi yayi wa Huzaifa bayani saboda yanda yake tambayan Annabi akan fitina to shi yasa Sayyidina Umar galibi yake tambayan sa kan fitintinu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Huzaifa dan Yaman daga cikin falalarsa Sayyidina Umar ya masa sheda da kyauta mutum ne wanda ba ruwa tare da shi mutum ne wanda yake yana da karamci sosai Sayyidina Umar yana zaune da sahabban Annabi sai yake ce musu me kuke buri kowa sai ya ce ni ina buri a ce an cika gidana da dukiya ina ciyarwa fi sabilillahi sai ya ce ni kuma burin da nake so Allah ya sa ni in zama irin Mu'adh ibn Jabal irin Abu Ubaidata ibn al-Jarrah irin Huzaifa ibn al-Yaman sai ya ce bari in nuna muku a aikace dalilin da yasa nake buri na zama waɗannan mutane guda uku sai ya dauki dukiya mai tarin yawa dinari kusan 100 sai ba wa bawa yace je ka kai wa Abu Ubaida idan ka kai masa ka dan rakube ka zauna ka ga ya zai yaje sai ya damka wa Abu Ubaida dinari 100 Abu Ubaida ya karba sai yace ke bai wazo kai gidan wane 10 kai gidan wane 15 kai gidan wane 20 bai tashi a gun ba sai da ya rabe wannan dinari 100 wannan bawa da yazo sai ba Sayyidina Umar labari yace haka na tsammace shi sai sake ba shi wani 100 yace je ka kai Mu'adh ibn Jabal kuma in ka kai masa ka zauna ka ga ya zai yaje kai Mu'adh ibn Jabal Mu'adh ibn Jabal yanda Abu Ubaida ya shi ma haka akai gidan wane 10 akwai gidan wane 9 akwai gidan wane 8 sai da ya rabe saura 2 sai matarsa ta leko ta ce ha ya za a kawo maka ka san gida ba abinci dukkan rabe sai ce to wannan biyun shine rabon mu a je a siyo mana abinci a kasuwa to shi ma da yazo sai ba Sayyidina Umar labari yace haka na tsammace shi sai sake bashi wani 100 yace je ka kai Huzaifa ibn al-Yaman da yaje kai Huzaifa shi ma a gunda aka bashi bai tashi ba sai da ya rabar ya dawo sai yace kun ga abin da nake ga muku shi yasa nace ni buri na in zama irin su ba wai buri na a cika mun gida da dukiya ba in na zama irin su ni kan na hautu dun mun tsira kaga wannan kyakkyawan sheda ne Sayyidina Umar yayi wa Huzaifa dan Yaman da Abu Ubaida da kuma Mu'adh dan Jabal Huzaifa dan Yaman duk da lokaci ya kure Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa yana dan shekara 70 da wani abu a shekara ta 36 bayan hijira bayan an kashe Sayyidina Uthman da kwana 40 shi kuma Allah ya dauki rayuwarsa lokacin da mutuwa ta zo masa sai aka ga hankalinsa ya tashi yana ta kuka ya ke ta me ya faru haka kake ta kuka sai ce ba wai yana kuka bane saboda bakin cikin zai bar duniya a shi ya ma fi so ya mutu din sai dai abin da yake sa shi kuka bai san me zai je tarar ba shi yasa yake kuka kaga sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa a tashe yana tunanin wai bai zai je bai san me zai je tarar ba ina ya ga mu da muke rayuwa a wannan zamani wannan shine kawai abin da ya daga masa hankali ba wai yana tsoron mutuwar bane Allah ya yarda da shi wannan shine takaitaccen tarjuman Huzaifa dan Yaman sahabin wannan hadisi da aka karanta mana saboda ƙurewar lokaci za mu karkare a nan mu dasa aya in mun zo insha Allah a haduwa ta gaba sai mu duba hadisi din abubuwan da muka karanta na dadai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuben harshe Allah gafarta mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته